This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 28 ga watan Nuwamba, wadda take ranar Thanksgiving Day, wato babbar ranar godiya ga Allah ta bukin cika-ciki da hutu a Amurka, kamar dai yadda aka ji a labaranmu. A babun rahotanni za mu sake kai ku Ghana, inda za a ji yadda jam'iyyu da 'yan takara ke ta ɗunguma zuwa yankin Ashanti yaƙin neman zaɓe.
Cire kuɗi abinci marinci wallahi ba wasa bane, ka ci da safe ka ci da rana ka ci marinci ba izi bane.
To an ji daga bakin wasu masu shirin kaɗa ƙuri'a dalilan su na zaɓen yadda za su kaɗa ƙuri'a ɗin. Za kuma a ji yadda 'yan gudun hijira ke fama a kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda kowane daren ranar Alhamis. Yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli, wanda Aisha Mu'azzi ke gabatarwa. Sannan za mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan makomar 'yan gudun hijira a sassan Najeriya. Kamar yadda aka sani, lambar da za a kira ita ce 202-980-6850. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Jiragen saman Rasha da makamai masu linzami sun yi lugudin wuta kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a yau Alhamis, lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan 1 a fadin kasar, inji hukumomin Ukraine. Shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky ya zargi Moscow da ta'azzara tashin hankalin, yana mai cewa ta yi amfani da makamai masu linzami tare da manyan makamai. Harin shi ne na biyu da Rasha ta kai kan cibiyoyin makamashin Ukraine a wannan watan. Jami'ai sun ce wannan ne babban mummuna hari na 11 da aka kai kan tsarin makamashin Ukraine tun daga watan Maris. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce Moscow ta kai harin ne a matsayin mai da martani ga hare-haren da Ukraine ta kai kan yankin Rasha da makamai masu cin matsakaicin zango kirar ATACMS na Amurka. Putin ya kuma ce hare-haren da Rasha za ta kai nan gaba na iya haɗawa har da manyan ofisoshin gwamnati a Kiev, babban birnin kasar ta Ukraine. A yau Alhamis, Isra'ila da kungiyar Hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau Alhamis kan wani wurin da kungiyar Hezbollah, wadda Amurka ta ayyana a zaman ta ta'addanci, take amfani da su a wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin Lebanon. Isra'ila ta kuma ce ta buɗe wuta a yau Alhamis kan wasu da ta bayyana a matsayin waɗanda ake zargi da ke cikin motocin da ke isa yankuna da dama a yankin kudancin ƙasar. Tana mai cewa wannan karya yarjejeniyar ta tsagaita wuta ne. Shi kuwa ɗan majalisar Hezbollah Hassan Fadlallah ya zargi Isra'ila da keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta hanyar kai hari kan waɗanda ke komawa ƙauyukan kan iyaka. Har ila yau rundunar sojin Lebanon ta zargi Isra'ila da karya yarjejeniyar, tana mai bada misali da lugudan wuta ta sama da hare-hare a kan yankin Lebanon da makamai iri daban-daban. Akalla mutane 7 ne suka mutu biyu bayan zaftarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwa kama da bakin ƙwarya a tsibirin Sumatra na ƙasar Indonesia, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Wannan lamarin ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zaftarewar ƙasa a yankin a cikin makon nan. Masu aikin ceto sun sami gano gawarwakin mutane da suka hada da direba da fasinjojin wata motar 'yan yawon bude ido da bishiyoyi da laka da duwatsu na zaftarewar kasar suka lullube ta akan titin Medan, babban birnin kasar, zuwa garin Berastagi da ke lardin Sumatra ta arewa a Indonesia. Titin shine babbar hanyar shiga Medan zuwa wasu gundumomi. Fiye da mutane 10 kuma sun jikkata kuma an kai su a asibitin birnin Medan. To kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Majalisar Dattawan Australia ta zartar da dokar hana yara ƙanana shiga shafukan sada zumunta, waɗannan ba da jimawa ba za ta zama doka irinta ta farko a duniya. Dokar za ta dora wa kafofin na sada zumunta da suka hada da TikTok da Facebook da Snapchat da Reddit da X da kuma Instagram alhakin biyan tara kan gazawarsu wajen hana yara 'yan ƙasa da shekaru 16 buɗe shafukansu. A jiya Laraba ne majalisar wakilai daga gagarumin rinjaye ta amince da dokar da ƙuri'un amincewa 102 akan ƙuri'u 13 da suka ƙi amincewa. Har yanzu majalisar bata amince da gyaran da 'yan adawa suka yi a majalisar dattawa ba, sai dai hakan tsari ne kawai tunda tuni gwamnati ta amince. Kafofin na sada zumunta suna da shekara guda su tattara yadda za su aiwatar da haramcin kafin a aiwatar da wannan hukunci a kansu.
Murtala Faruk sun yana aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da zaben Ghana da za a gudanar ranar 7 ga watan gobe ke karatowa, jam'iyyun siyasa da 'yan takara na ta ɗunguma zuwa yankin Ashanti mai matuƙar tasiri a siyasance. Hamza Adams, gare ka.
Yankin Ashanti yanki mai yawan al'umma bayan Accra, kuma masu zaɓe kusan miliyan 3.3 za su kada kura'a a yankin cikin jimillar masu kada kura'a a babban zaɓen shekarar 2024 da ya kai miliyan 18,700 a faɗin ƙasar. Jihar Ashanti dai na taka muhimmiyar rawa a duk zaɓen da ake gudanarwa a ƙasar. Suleiman Munir, masani ne kuma tsohon sakataren jam'iyyar PNC mai adawa a yankin, ya ce jihar Ashanti za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a zaɓen bana kamar yadda ta saba, amma batun tattalin arziki shine abin da zai yi tasiri akan shawarar da masu zaɓe za su yanke.
In ka duba tarihin election a Ghana, da ya ga kamar Ashanti region ita ne determinant, domin in dai ta fito ta vote yadda ya kamata, NPP gwamnatin da yau suke a kan NPP ita ke lashe zaɓe. Amma me zai sa Ashanti ta fito ta jefa kuriya shine lamarin tattalin arziki.
Jam'iyyar NPP mai mulki a yau da tafi karfi a wannan yanki tana samun fiye da kashi 70 cikin 100 kuri'un da ake kadawa tun shekarar 1992 da Ghana ta shiga tsarin demokradiyya, inda ita kuwa abokiyar hamayyarta wato NDC ke samun kashi fiye da 25 cikin 100. Ghana na da jihohi 16, amma kuwa hankula sun fi karkata a jihar Ashantin saboda yawan kuri'un da kowace jam'iyya za ta samu ka iya tabbatar da mai nasara a zaben. La'akari da yanda anka gudanar da zaɓuka a shekaru da suka gabata, Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harka na siyasa ya yi mini ƙarin bayani.
Duba zaben na in voting kirewa shine kun Ashanti region da Accra suke da over 3 million, so mini voting na kasa ya bi su kai sa'a shi a jiya Ashanti aka fito aka vote kamar 2.8 million, shi suke 2.8 million, suka samu kamar 2 million plus, sannan inda za samu kamar 700,000 sauran kwanu kafa tare raba 2 million. NPP ne ya yi sha da kusan jihar 6 a cikin Ghana kamar arewaci 5 ko nawa ne da su budu da sauransu.
Masu zaɓe sun nuna abin da zai iya yin tasiri akan shawarar da za su yanke wajen zaɓe a bana.
Alhaji Abdul Muhammad a sauka lafiya. Muna cikin wani hali masu iyali, cire kuɗin abinci marance wallahi ba wasa bane. Ka ci da safe, ka ci da rana, ka ci marance ba izi bane. Muna shirin manyan kuɗi muke ci.
Na yi vote based on policies ne, kuma duba free SHS nan, shi kuma muna tunanin talakawa ne, education da poverty.
Halin yanzu manyan jam'iyyun siyasa da suka hada da NPP da NDC da ma wasu kananan jam'iyyun sun fi mai da hankali a jihar Ashanti domin ganin sun debi nasu ladan kuri'u. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza, daga Ghana kuma sai yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda 'yan gudun hijira iri daban-daban ke fama da matsaloli, wanda don haka nema 'yan majalisar tarayyar Najeriya da wasu ƙungiyoyin sa-kai suka yi taro tare da ƙaddamar da rahoto kan tashe-tashen hankula da matsalolin lalacewar muhalli a yankin, waɗanda su ne suka tilasta mutane kimanin 268 yin gudun hijira a yankin har aka ko ake tsugunar da su a sansanoni wajen 158 da ke jihohi 5 a yankin. Wakilinmu a yankin na Naija Delta, Lamida Abakar, ya aiko mana da rahoto.
Gararin zaizayar ƙasa dai da kuma tashe-tashen hankula, musamman wanda yake da jibi da 'yan ƙungiyar nanta IPOC, su ne suka assasa barin muhallansu. Kan haka ne ya sa naji ta bakin shugaban wata kungiya da ke fafutukar kare 'yan gudun hijira mai suna One Plus a yankin na kudu maso gabashin kasar.
The basic things of life.
Yana cewa ne sunana Reverend Dare Johnson. A kashin gaskiya a kasarin waɗanda suke sansanin 'yan gudun hijira musamman 158 ba sa samun isasshen abinci da ma kulawa ta lafiya. Kuma a kashin gaskiya akwai karamcin wuraren kwana. Kaɗan ne daga cikinsu dai suka mallaki abubuwan da za su yi shimfiɗa. Da hakan dai na ji ta bakin wasu 'yan gudun hijira a yankin na kudu maso gabashin ƙasar, kuma ga abin da suke cewa.
Ta
ce a kashin gaskiya muna shan wahala a sansanin 'yan gudun hijira, kuma mutane da dama sun bar muhallansu sakamakon tashi-tashin hankula da ke faruwa a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Kuma babu abinci, babu ruwan sha, kuma mutane da dama ba su da lafiya.
Come to our rescue, please, we are begging, please.
Shi ma wannan ya ce.
Nigerians are being displaced, ndi Igbo are being displaced.
Yana cewa ne sunana Ikechukwu Opara. Ya ce tashe-tashen hankulan 'yan kungiyar IPOC shi ne babban gararri da ya sa ba mu da kwanciyar hankali a yankin kudu maso gabashin kasar. Mutane da dama dai sun shiga cikin tashin hankali, ga ƙananan yara, ga mata, ga kuma barazanar 'yan bindiga.
The government actually has to act under the ambit of the laws.
Bayanai dai na nuna cewa 'yan bindigar da ake zargi 'yan kungiyar IPOC ne na cin karansu ba babbaka a sassan jihohi biyar na kudu maso gabashin kasar. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau kamar a makon jiya, a shirin yanayi zai taɓo batun babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan al'amuran sauyin yanayi da aka kammala kwanaki 6 da suka gabata, wato COP29. Sai kuma batun matsalar wutar daji a jamhuriyar Nijar da irin rawar da kungiyoyin fafutuka suke takawa wajen shawo kan matsalar kwararowar hamada a Najeriya. Sunana Aisha Mu'azu. To ya yiwu mai sauraro ya kasance da shirin a makon jiya, inda shugaban hukumar Great Greenwall a jihar Borno, Ambassador Usman Aliyu, ya koro bayanai akan yadda yarjejeniyar biyan kudin diya da kasashe masu tasowa suke neman manyan kasashen da ke kan gaba wajen gurɓata yanayi su biya su don magance matsalolin sauyin yanayi da suke fama da su. To kowace matsaya aka cimma? Tambayar kenan da na yi wa Ambassador Usman Aliyu, sai ya ce.
An yi tattaunawa akan yarjejeniya da za a yi tsakanin kasashe wanda suke tasowa da kuma kasashen da sun riga sun taso. Don in kika duba, kasashen da suka taso din akwai abin da ake kira a turance polluter pay principle, wato gwada gurbataccen iskan da ka saka a mahalli sai ka biya. Don ka gurbata mahalli ya shafi wani. Wannan kamar diya ne, ba wai taimako su za su yi ko wani abu ba, wani zai gani kamar taimako ko kuma su suna gani kamar taimako. A'a, diya ce na gurbata mahalli. Su kuma wannan kasashen da sun riga sun taso, sai suka ce kasashen da suke tasowa wani shimfiɗi za su yi na rage ita wannan gurbataccen iskan da su suka saka a mahalli. A ɓangaren wannan loss and damage ɗin, suka ce to abinda za su iya su ba kasashe wanda suke tasowa daga 2024-2035 shine dala biliyan 250 don a aiwatar da wa'annan ayyuka da kuma tsare-tsare wanda zai rage wannan gurɓataccen iska kuma zai maganta canjin yanayi da ɗumaman yanayi. Daga nan har wasu kasashe masu tasowa wasu suka fita ma daga inda aka taru ake wannan yarjejeniyar, don wannan abun suna gani kamar renin hankali ne don kuɗin da ya kamata su bayar bisa diya ga abin da suka yi ɗin. Bayan kwana biyu kwana uku da aka gama kammala ita wannan yarjejeniyar, manya duniya sun sake zama na biyu sai suka ƙara biliyan 50. yanzu abin da aka tsaya a kai shine dala biliyan 300. So ba mu san abin da zai biyo baya ba, dan waɗannan kasashen da suke tasowa ba su amince da wannan dala biliyan 300 din ba.
Sannan a yankin jihar Libya da ke gabashin jamhuriyar Nijar kuma abin gobarar daji ta lakure dazuka 27 wanda girmansu ya kai kadada 30.2. Lamarin da masana suke cewa zai yi mummunan tasiri ga muhalli baya ga tattalin arziki da kuma samar da cimaka. Ganin girman wannan batu ya sa wakilin muryar Amurka Harusuna Rashidu ya hada mana rahoto a game da lamarin.
A yanzu haka ne jihar Difa na fama da barazanar wutar dajin da a wannan shekara ta haddasa ɓanna mai tarin yawa, biyo bayan laƙuma dubban waɗansu daga cikin dazuka mafi girma a cikin jihar. To sai dai gobarar wutar dajin da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar ta fara ne a watan Oktoban da ya gabata zuwa watan Nuwamban nan da muke ciki. Daga bisani dai mahukuntan jihar ta Difa a wani binciken da suka yi a hukumance sun ɗora alhakin haddasa wutar dajin akan makiyaya Fulani gami da direbobi matafiya hanyoyin daji. Dama dai lamarin wutar daji ba wai bakwa bane ba a jihar Difa, sai dai ta bana ta haifar da ɓanna marasa adadi a cikin dazuka fiye da na shekarun baya-bayan nan. Lamarin da ya samu hukuntan jihar ta Difa gami da sauran kungiyoyi masu hannu da shuni ke faɗi ka tashin ganin an shawo kan wannan matsalar. Dangance da wannan batun na tuntuɓi Kwanonin Maliki Alhuza, shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
shekarar bana cikin wannan yanki namu na Difa wurin da wuta ya kama wuri 27 muka samu, inda a ciki muka samu wajen daji eka 30,200 na ciyawa wanda ya toye. Duka wannan huta da aka samu dai an yi babbar sa'a da duka dai ba a samu ba asarar rayuka ta mutane ba kuma samu asarar rayukan dabbobi ba. Cikin binciken da muka yi mafi yawa makiyaya wata ran su tsaya cikin wani huri haka su tsaya su hau da shayi. Ko da yana tamamu sun kashe hutan iska ya dan bubbuga shi iska hutan ya tashi lokacin da su sun tafi sun bar wurin. To kuma daga nan sai iska shi kai hutan nan inda ciyawa kuma sai daji shi kama da huta. Ko kuma mai mota ya yo dogon tafiya motar ta yi zafi daga baya sai tana yada kankanin huta. Sai ya isa ga ciyawa kuma sai daji shi kama da wuta.
To sai a game da girman wannan matsalar ta wutar daji da jihar Difa ta fuskanta a wannan shekarar ta zama wata babbar barazana ga al'umma mazauna karkara musamman da ke rayuwa a tsakiyar irin waɗannan dazukan da iftila'in wutar dajin ta shafa. Ga dai hirda ne da waɗansu daga cikin al'umma mazauna karkara suna masu cewa.
Harika Budde sunana. Yadda ka san ambaliya dai yana zuwa haka ne wuta yake zuwa. Tunda mu ne muke cikin daji. Illan wuta wannan da idanunmu mun gani ido wuta ya zo ma gida da dare barna rayuka ma zai iya yi muna kuka ma gwamnati.
Falmata Bashir, musulmin da muke fama da shi gashi nan akwai gidaje na kara da yawa kenan wutan nan yana iya ma bar daji ya shigo gari sai a samu matsalar rayuka ma.
Daga bisan dai su ma nasu bangare kungiyoyin manoma da makiyaya da ke dafa gwamnati wajen wayar da kan al'umma tun suka fara tofa albarkacin bakin su game da faruwar mummunar iftila'in wutar dajin da jihar Difa ta yi cin karo da ita. Abdullahi Nenu Gajango shine shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta FENAP a nan jihar Difa.
Lallai region din Difa tana cikin matsala na sha'anin wutan daji don a yanzu halin da muke ciki babu department da ba a samu wutan daji ba. Sarakai da Arɗawa suna iya su yi mobilize mutane a yi kokowa da wutan dajin.
Shin kuna matakai ne mahukuntan jihar ta Difa suka ɗauka don ganin an magance wannan matsalar ta gobarar wutar daji? Domin amsa ayar wannan tambaya har wa yau na sake tuntuɓar Kwanonin Maliki Alhuza, shugaban hukumar ma'aikatar yanayi mai kula da kare albarkatun gandun daji a nan jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa.
Na farko mai ta kiran mutane su kiyaye amfani da huta inda ciyawa yake, kuma mun samu partner wanda suna ga kama muna ta wannan hanyoyi na rigakafin hutan daji.
To sai dai an zaka mahukuntan jihar ta Difa gami da sauran kungiyoyi daban-daban na cigaba da daukar kokarin matakan daƙile yaduwar wutar dajin da ake ganin idan ba ai kokarin magancewa ba to ba ila shakka za ta iya shafar lafiyar al'umma da dukiyoyin su, yayin da a wani bangare masana na hasashen gobarar wutar daji na iya haddasa karancin abinci.
Umar Dallari Dahiru, shugaban kungiyar African Desertification Control Initiative mai rajin yaki da kwararowar hamada a jihar Kano, ya yi bayani akan shingen bishiyoyi da ake dasawa da zimmar yaki da kwararowar hamada.
Akwai abin da ake kira shelter belt a turance, a Hausa mukan kira shi dajin gwamna, wanda yake idan ka duba kaman da a nan Kano in ka bi hanyar su Dambatta, hanyar Gumel, hanyar Kazaure, duk za ka gansu akan ɗauki fili mai yawan gaske a yi shinge na bishiyoyi a dasa su da yawa, wanda yake tare iska da rairayin da idan ya taho zai zo ya mamaye gonakin jama'a. To amma yan shekarun nan da suka wuce saboda radadi na tattalin arziki da kuma halayya ta dan adam ya sa su kansu irin waɗannan dazuzzuka na gwamna ba su tsira ba, da kuma jejina da muke da su wato forest reserves su ma duk an bi ana ta sassare su. Ita bishiya ba wai lalle sai ka shuka irin wannan bishoyi da suke a cikin dajin gwamna ba, amma waɗannan dai wanda akan shuka su yawanci a ka ɗauki kilomita 2 kilomita 3 5 a shuka su, to wannan su muke kira shinge na bishoyi, wanda yake kuma suna taimaka ƙwarai da gaske wajen daƙile kwararowar hamada a waɗannan jihohi da ambata guda 11 da muke da su, wanda akwai shiri ma da ƙasashen Afirka suke yi guda 11 ake kiransa shingen bishoyi tun daga ƙasar Djibouti har zuwa ƙasar Senegal, kuma Najeriya ma tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe inda za a yi shingen bishiya mai tsawon kimanin wajen kilomita 700.
Mai sauraro, a nan za mu dakata a yau. Idan aka tara da mu zuwa makon gobe, idan Allah ne kowa mai komai mana aran rai, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ambassador Usman Aliyu da Umar Ɗanladi Ɗahiru da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da Harusul Rashidu da suka taimaka ga nasarar wannan shirin, sai kuma Baba Yakubu Makeri da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara ashiri na gaba.
To a gaishe ki da tawagarki, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya a kira mu a bayyana ra'ayi kan matsalolin da yan gudun hijira ke fama da su a sassan Najeriya kai har ma da Jamhuriyar Nijar, da kuma wato makomar su. A lambar da za a kira kamar yadda muka ce ita ce 2-0-9-0-6-8-5-0. To da alamar dai akwai kira daga Wushishi. Wake kan layi daga Wushishi? Wake kan layi a Wushishi? To kamar yadda muka ce dai lambar wayar da za a kira ita ce 2-0-2. To yi magana malam daga Wushishi. Malam kana jin mu? Ka ɗaga murya. Kamar yadda to ga wani kuma daga Niger har ila yau. Wake kan layi daga jihar Niger?
Injiniya Dan Kola Mabure ne. Kana jina?
Ka ɗaga murya mu ji ka sosai. To ci gaba.
Injiniya Dan Kola Mabure ne.
To injiniya muna jinka.
Masha Allah. Alhakika da gaskiya makomar ƴan gudun hijira a halin da ake ciki ko ba gaskiya ba. Abu guda ɗaya ne. Idan mutum zai yi la'akari da cewa duniya ita karan kanta kurkukun mummuni ce. To a lakikanin gaskiya duk halin da mummuni ya shiga, to insha Allah zai jiru da zuciyar shi zai samu hutewa.
To mun gode da ra'ayinka. Yanzu kuma lokaci ne na shi injiniya Kwantagora.
Assalamu alaikum kala matri, barka da kwana biyu.
Wa alaikum assalam, muna jinka injiniya.
Wato yan gudun hijira kala masu babu abin da ya dace a yi musu, kowa dai a kawo mai tsaro ya samu halli ya koma yanke su. Duk abin da hukuma ta wa yan gudun hijira, in ba an gyara tsaro mutum ya koma yanda yake ba, to duk abin da an kai mai aikin banza ne. Don haka ni na kira da hukuma a kawo tsaro, duk wani yan gudun hijira a kiyaye a gyara mai tsaro ya koma yanke su.
To da fatan hukuma ta ji wannan shawara taka. Yanzu kuma ga kira daga Zamfara. Ka ɗan ɗaga murya.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
To alhamdulillah na ji maudu'in da kuke tattaunawa, ubangiji Allah ya saka maku da lafiya. To kuna tare da Aminu da Fulani ta zame fitar kushi jihar Zamfara.
To muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya mu gudun yan gudun hijira ga sunan sun yawa ga kasa. Ina kira ga shugaban kasar Najeriya kalubale gare shi da kan da Allah akwai gudun hijira a ko'ina a jihohin shi.
To da fatan shugaban kasa da sauran masu ruwa da tsaki sun ji wannan shawara taka. Daga nan kuma bari mu je mu ya wuri. Wa ki kalla ya wuri?
Ibrahim ka almasi kana magana da dan Asabe mai fata ya wuri.
To muna sauraron ka.
To ni gaskiya wannan yanayi da yan gudun hijira suka samu kansu a ciki, ina tausaya musu kuma ina musu addu'a. Allah Ubangiji ya nuna musu sun koma gidajensu lafiya kamar yadda suke zaune a da lafiya lau.
To da fatan addu'ar ka za ta samu karbuwa da kuma shawarar da ka bayar wato masu ruwa da suke za su dau darasi. Bari mu je mu Nasarawa. Wa ke kalla a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Danya Musa kuma jihar Nasarawa. Mallam Ibrahim barka da aiki.
Barka ji Shafale, muna jin ka.
To Mallam Ibrahim, gaskiya ka san shugabannin mu na Najeriya ba abin da zamu ce musu sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan gaskiyar magana a wannan magana yan gudun hijiran nan an dade ana yin shi. Kuma waɗannan yan gudun hijira su shugabanni a ƙasar da namu Najeriya sun mai da su kaman bayi. Ya kai matsayin da ana zuwa ma wurin kaman za ka zo ka ba su fi sabilillahi, za ka ɗauke su ka je ka yi cancanci da su, don ka ba su abin da za su ci sa bakin salati. Saboda haka mu ci Allah muku yi da shugabannin Najeriya don Allah don Annabi su duba su tafsaya kan wannan ƙasa namu na Najeriya saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To mun gode Shafale. Daga Nasarawa bari mu je mu Goza jihar Borno. Wa ke kan layi a Goza?
Abisu Abdullahi Goza malam.
To muna sauraron ka.
Wallahi tallahi mu dai ba abin da za mu faɗi game da zancen tsaro a Najeriya sai da mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan lamarin dai haƙƙi ta daura a kan shugabannin mu. Duk rashin shugabanci ne yake samu wannan abubuwan. Da ake mu samu shugabanci kyakkyawa ta gari, wallahi wannan abubuwan duk ba za ta faru ba.
To da fatan wato shugabanni sun ji wannan shawara taka kuma za su dau mataki. Bari mu je Nasarawa. Wa ke kalla a Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Alhamdulillah, kuma tare da babawo mai hango ne na nan cikin garin Bisata. Gaskiya kun dauko maudu'i mai kyau mai daɗi, Allah ya fata da alheri. Wato duk wanda ya ga yanayin ɗan gudan gudun hijira da kare da Allah dole ne ya fito ya mara. Saboda kaga ya bar inda yake, wani ma iyaye da kakanni suna can.
To masu sauraro, mun dai gode ma kowanninku da ya bayyana ra'ayinsa kan wannan maudu'i. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To Ibrahim, a takaice, jiragen saman Rasha da makamai masu linzami sun yi lugudan wuta kan cibiyoyin makamashi na Ukraine a yau Alhamis. Lamarin da ya katse wutar lantarki ga mutane sama da miliyan ɗaya a faɗin ƙasar, inji hukumomin ƙasar ta Ukraine. A yau Alhamis, Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah sun zargi juna da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta tsawon wuni guda da nufin kawo ƙarshen faɗin da aka kwashe sama da shekara guda ana gwabzawa. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na sama sun kai hari a yau Alhamis kan wani wuri da ƙungiyar Hezbollah da Amurka ta ayyana a zamanta ta'addanci ke amfani da shi wajen ajiye makaman roka masu cin dogon zango a kudancin Lebanon. Akalla mutane bakwai ne suka mutu biyo bayan zartarewar ƙasa sakamakon mamakon ruwan sama kama da bakin ƙwarya a tsibirin Sumatra na ƙasar Indonesia, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Wannan lamari ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon zartarewar ƙasa a yankin a cikin makon nan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyina da ita ne gabatar da shirin, da producer mu Babu Yakubu Makeri da kuma engineer mu na yanzu Mr. Chan, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.